الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلم من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر الهي نظرت ممكن تجعلني بها في دائره عنايتك ورفعت ممكن ترفعني بها الى سمائه بكرئاتك ورفعت نور تحصني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وأبيان البغاة المتربصين وشماتة العطاء الطائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سادوا ركوة وانا ما صلى الله عليه وسلم بركة عند مكتارود ومنتنات تجونم وابين دزي أنفانيم ودنيا مودة كما لاهرم منا نعتد التافينا شمائل المحمدية للتافي ديكي كران تدمو wasu daga cikin dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda al'umma su ji su kuma yi koyi da shi makon da ya gabata Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko inda muka yi karatu akan irin dogaro da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi yau za mu ci gaba da hadisi kamar haka haddathna Abdullah ibn Abdurrahman qala haddathna Muhammad ibn Mubarak قال حدثنا عطاء بن مسلم الحفاظ الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه إصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله اشتد بهذه الإصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فركل في المسجد وفي الحديث قصة وانا حديثينا فارا وادك من هكا ما مترميذي يكي شوى مالمينا ميسونا عبد الله بن عبد الرحمن شين يكران تدني وانا حديث شين ما يقام وانا كراتني ورم محمد بن المبارك shi ma ya samu ne daga Ata bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi Ata bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi mutumin Kufa ne Abu Dawuda ya ce yana da rauni Abu Hatim ya ce ba a kafa hujja da shi yana daga cikin dabakan malamai na ilimin hadisi na tara ya rasa shekara ta 190 na hijirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam Nisa'i da Ibn Majah duka sun rawaito hadisansa shi ma ya samu ne daga wurin malamin sa da ake kiransa da suna Ja'far bin Burqan Ja'far bin Burqan ba mu tabbakaro da shi ba Ibn Ma'in yake cewa fiqa amintacce ne ya rasu a shekara ta 154 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam Bukhari ya rawaito hadisan sa a cikin tarihin sa tarihin Bukhari kenan shi ma ya samu ne daga malamin sa da ake kiransa da suna Ata bin Abi Rabah an al-Fadl shi Ata bin Abi Rabah dinnan ya samu ne daga Fadl Fadlu dani na wurin Abbas dani na wurin Abbas kuma sahabi ne mashhur shine wanda yake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin aikin haji wanda har wata yarinya ta zo wucewa wata kyakkyawa kyau sosai tilla har kaga aka ce shi wannan fadl din ya waiga yana ta kallanta har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya makan shi haka ce kai yawa ko kaga yayir na mutanen mu ne kallo daya kwarara sai wannan kuskure ka gani kuskure ne wannan kuma yana daga cikin hadisin da wasu malamai suka kafa hujja da shi cewa sa niqabi ba wajibi bane akwai shekarun baya da aka yi ana ta kaiwa da komowa kan hukuncin sa niqabi wasu ce sa niqabi wajibi ne wasu ce sa niqabi ba wajibi bane wasu ce ma in baka yi sa hijabi sa niqabin wajibi bane kusan kaman kai ba musulmi bane har aka zo aka rubuta wani littafi a wannan lokacin banin niqab wajibun shi wani malami a can yammacin Kaduna ya ce a dole ne ma in ma baka yi da sa niqabi wajibi bane to in har matanka ba ta sa niqabi ya ce to dai take da fasika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan sa niqabi ba to malamai yana daga cikin hujjan da suka kafa cewa da sa niqabi wajibi ne ga wannan matan ta sa niqabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ku da har akai karo da ita a wurin aikin haji wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika juya ma Fadl bin Abbas kai Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa a takaice sa niqabi ba wajibi bane kawai abu ne wanda in mace za ta sa ta sa in ba za ta sa ba ta bari shari'a kawai ya nuna in dai har kyawun nata zai zamanto fitina ga al'umma to ta sanya sutura wanda ba zai zamanto ta fitina al'umma ba shine amma in dai mace irin kamana ne haka dai ga ko ba gani ba Allah ya yafe mana ko to ai babu bukatun sai an wani sa niqabi Allah ya yafe mana kuma yanzu da yawa sa niqabi ma ai ya koma barna ne yanzu ko ba haka bane za ka ga mace ta sa niqabin fita sneaking sai in za ta je nan haka ne to sai ta yi haka ko saboda ba wanda zai iya gane ta abu ne wanda ake yin sneaking da shi ake koyewa wasu kuma suna sa shi ne don su cuce ka ma zo shagon ka su dodare ka su damfare ka ba abin da ba a yi wasu suna sa niqabin ne ba don Allah ba suna sa shi ne domin yana daga cikin abin da ke gyara fuska shi ne kawai abin wasu suna sa shi ne a matsayin yayi duka abubuwan da ya gasu nan amma a ciki kuma akwai wanda suke sawa don Allah kuma juna adalci daga ciki akwai wanda suke sawa don Allah kawai maganan dai da muke yi al'umma sani cewa sa niqabi ba wajibi bane wanda yake da daman zai sa zai iya sawa wanda ba zai sawa kuma kar a ci da tashi ko a riga kallon shi ma ba musulmi ba domin yana daga cikin kurakuran al'umman mu shine in kana da wata fahimta wani bai da fahimtan ka sai a riga ganin ka kamar ma ba musulmi musulmi ba Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana to wannan Fadl bin Abbas din shine yake cewa da khaltu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi maradihi alladhi tuwfiya fi a cikin rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati a ciki kina lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rasu ba ko amma dai ana nan a cikin jinya saboda haka yanzu ya shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala ra'sihi isabatu safra a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani rawani fatsa-fatsa haka fa sallamtu alaihi sai nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama kaman dai tsari na musulunci dama bayan da za a yi ka shigo ɗakin mutum ba tare da kai sallama ba bayan da za a yi ka zo ka tarar da mutum a zaune ba tare da ka mai sallama ba ko ka fara magana ko ba haka ba shi yasa musulunci ya tsara ladubba da yake bukatan musulmai su rayu a kai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mai tafiya a kafa shine zai ma wanda yake zaune a zaune sallama ni na zo wucewa yanzu kana zaune ni ne zan maka sallama ba wai kai da kake zaune ka mun sallama ba me yasa aka shar'anta sallaman domin in nuna maka cewa kai da kake zaune ni ne nake tsaye to na amintar da kai ba zan cutar da kai ba domin zai fi zama sauki mutumin da ke tsaye ya cuci wanda yake zaune ta hanyar makami ko kai da kake zaune kafin ka tura ma mutum makami haka zai zama wani dogon aiki amma shi da yake tsaye kawai da yayin haka kaga lokacin ana amfani da makami ne irin wuka takobi makamancin wannan abubuwan ko to kaga zai yi wuya kai da kake zaune ka iya zunguro shi sama haka amma shi da yake tsaye zai ma haka kawai to kaga sai musulunci yace kai da kake tafiya kai masa sallama ka amintar da shi shi assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ka ci gaba da zaman ka ko sanan wanda yake kan abin hawa shi zai ma wanda yake tafiya ko zaune sallama yanzu ina kan keke kai da kake zaune ni zan maka sallama ina kan keke kai da kake tafiya ni ne zan maka sallama na amintar da kai cewa ba zan yi amfani da keken nan ba da buge ka dan na cutar da kai ko kan mashin ba zan yi amfani da mashin dina na buge ka ba dan na cutar da kai sai na maka sallama ba zan yi amfani da moto na ba in turo ta ko ya ke cewa in kara mata wuta ta zo ta josufa kan mutane ta yi hawa kan mutane saboda haka sai aka shar'anta kai da kake kan abin hawa joki ne jaki ne raƙumi ne har zuwa kan abin da muke hawa yanzu to kai ne zaka ma wanda ke tafiya da wanda ke zaune sallama ba irin abin da masu kudin mu suke yi ba su suna ganin kamar sun fi karfin sima mutane sallama sai dai su maka pimpin ko kaga masu motoci suna hararana Allah ya yafe mana sai ga kawai da an zo da mota sai din din wai a matsayin sallama shikenan sai a kar ba karantarwar musulunci bane
musulunci cewa yayi kai sallama ba kamar hon ba ai da hon din ne za a ce ai ko ba haka ba to musulunci cewa yayi kai sallama ba ka danna ma mutun kararrawa kirkirkir ya dago kuma ka mai haka baibai ba a to me bai ya wuri ga abinda addinin ka ya tsara maka shi ake bukata ni da kai mu dabbaka shi domin zaman lafiya saboda haka yanzu fadlu ya shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dabbaka karantarwan addinin sa fa sallamtu alaihi sai nayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sallama ko sanan a hadisin kuma kar mu yanke shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa karami idan yanzu muka mun taho hanya haka ko shikenan sai ga abokin babana to musulunci baya bai ce na tsaya wai abokin babana ya fara mun sallama a ai ni ne karami to da kani ne zan fara gaishe shi ce assalamu alaikum ina wuni baba wato yana daga cikin abin da mutanen mu suka kasa ganewa ba wai an ce ka kai sallama bane mutanen mu sai su ce a su wai sallama wai ba shi sallama ba a'a ai an ce kai sallaman kuma kai gaisuwa ka na al'ada ko assalamu alaikum ina wuni baba ina gajiya ya aiki ya karfin jiki Allah ya kara lafiya wannan shine karantarwan addinin ka amma mutanen mu da yawa yanzu Allah dai ya yafe mana Allah ya yafe mana sai ga mutun saboda Allah ya dan bashi wani dan kudi ko wani dan mukami abokanan iyayensa ko waɗanda suka jirme sa ya fi karfin shi waye musallama saboda yanzu wai yana da kudi so yana daga cikin matsalolin da muka wurga kanmu a ciki kin aiki da karantarwan addinin Allah dai ya yafe mana Allah ya yafe mana dama amfani wannan karatun kenan mu ji kurakuran da muke yi kuma mu gyara su fa sallamtu alayhi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama fa qala sai manzon Allah ya ce min ya fadlu ya kai fadlu qultu labbaika nace na'am ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine halittar da ko sallah kake yi ya kirawo ka aka ce ka ansa da zaka zo kana sallah ba wai ta nafila ba sallah ta farilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago kai ya kalle ka ya ce a Muhammadu tani zo nan bara ka ce annabi na ai daga nan ka taho kawai kai tsaye ka zo wurin sa ka ce labbaika ya rasulullah ko daga can ka ce labbaika ya rasulullah ka taho ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka abin da ake so da kai ka je kai wannan abin ka dawo kana cikin sallan ka wanda annabi ba wanda aka ma wannan baiwa ko wanda annabi ba wanda aka yi ma sai iyayi aka ce kana cikin sallah ta nafila su kuma ba ta farilla ba kaga akwai banbanci ai dama da annabi da iyayi ba za su ba ko ba haka ba to su kuma iyaye kana cikin sallah ta nafila bismillah kana cikin sallah ta nafila mahaifiyarka ko babanka ya ce maka wane aka ce ka yanke ka zo aka ce ka yanke wannan nafilan ka zo ka yanke ta ka zo domin mene kiran iyayen nan naka yana gaba da wannan nafilan da kake ko ai wannan nafila ne yi wa iyaye biyayya kuma a cikin addinin musulunci dole ne bambancin kenan shi zaka ce kana nafila mahaifiyanka ta kirawo ka ka yanke babanka ya kirawo ka kana nafila ka yanke kaka wai gyaran murya a baban ne zaka ma wannan wannan ya faru da wani mutum za wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo sa wai shi yana sallah yi mana wai shi yana sallah wai shi yake zuwa sai bayan da ya daida sallah din sai ya zo sai lokacin da na kira da ka kirawo ne manzon Allah ina sallah ne wallahi in kirawo kan ka ce wai kana sallah baka ji abinda Allah ya faɗa bane a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum baka ji wannan ba in shiru misali ce ka ji ba a da bukatan ka yi je ka kawai ba a da bukata ato gashi ka karanta Qur'ani Allah ne ya faɗa ai da annabi ya kira ka shikenan kawai an gama sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah ya ce masa ya fadlu ya ce labbaika ya rasulullah ishara cewa da ni da kai duk lokacin da baba ya kira ko mama ta kira mu ana girma baki ka ce na'am wannan shine tarbiyyar musulunci. Irin wannan abin da yara suke yi yanzu a kirawo shi garba yace iye, wannan ba tarbiyya bane. Ka hana yaranka cewa iye, ce na'am. Don kuma kana koya musu larabci kace su ce labbaika. An gane ku? Amma wannan abin da yaranmu suke ɗaukowa yanzu, wane yace iye ka hana shi. Allah ya fi mana, Allah ya fi mana. Ko kuma a kirawo yaro ya ki ansawa kawai sai ya taho tingisin gis gani ka kwaɓe shi, ce in an kira mutum ansawa ake haka karantarwan addinin ya nuna mana. Qala labbaika ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ushid bi hadhihi al-isaba ra'si. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan rawanin daure min kaina da shi. Kaga manzo Allah yana cikin rashin lafiya sosai sallallahu alaihi wasallam. Qala fadl yake cewa fa fa'altu, sai na daura ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan na sa da rawanin. Thumma qa'ada fa wada'a kaffahu sallallahu alaihi wasallam ala mankibai. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an daura masa wannan rawanin, kaga kenan yanzu rawanin zai dan kara sa kan ya dan sauki haka sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannunsa akan kafadarsa. Kaga dama babun yana karanta da mu dogaro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. To kaga hatta a rashin lafiya sai da aka kiyaye yaya manzon Allah yake dogaro. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa akan kafadarsa sannan ya dafa shi. Sun maqama, sai manzon Allah ya miƙe tsaye. Fadakala fil masjidi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci. Kenan wannan hadisin akwai kissa kenan. Ko yasan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga masallaci sai ya hawo minbari aka kirawo sallah. Ko kaga idan sallah za a yi za a ce hayya ala sallah. Ko amma idan ba sallah za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya isar da sako ne, ana son kuma mutane su taru, sai a ce as-salatu jami', as-salatu jami'. Kowa da kowa zai bar duk abin da yake, an san dai yanzu ba lokacin sallah ba. To gashi kuma an kira sallah, amma an zo wurin hayya ala sallah ba za a ce hayya ala sallah, sai a ce as-salatu jami'. Shikenan sai kowa ya zo aka tattaru sawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ya riga ya sani cewa cikin wannan rashin lafiyan ba zai tashi ba. Ina son ka kiyaye abin da manzo Allah yana a wannan wurin. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi haka da ni da kai mu shiga tayammu, bayan mutane sun tattaru, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk wanda ya san na taba zalintansa ko dukansa ko na taba cin wani haƙƙinsa ya zo ya nemi wannan haƙƙin yau a wurina. Sai kuka mutane kowa sai kuka yake. Kai duba halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki na rashin lafiya yake dan wannan. Kowa na kuka, kowa kuka yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana cewa duk wanda ya san akwai wani haƙƙin sa a wuyana ya nemi wannan haƙƙin yau. Kowa ya shiru. Masu kuka na kuka, masu raki na raki. Saboda shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan kai ka san akwai magana. Zuwa can sai wani bawan Allah da ake kiransa da suna Ukasha sai ya matsu. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ta taɓa duka na da bulalan doki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi sauri a ɗauko bulalan dokin. Aka ɗauko bulalan doki, kasha ya riƙe bulalan. Misali ya ce bismillah, ya ce ai lokacin da ka duke ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa kuskure babu riga a jikina, la ilaha illallah. Misali sallallahu alaihi wasallama da aka yi duniya da lahira domin shi, yanzu zai cire rigarsa domin dukan da ya yi da kuskure a rama. Mutane na kuka, wasu har suna fadan wasu maganganuwa kan Ukasha. Wane irin rashin hankali ke damun ka Ukasha? Annabin Allah Ukasha ya murtifi abin shi. Ce lalle babu dita. Ni nace zan rama ko kuma zan Allah ya ce ko wanda yake da abin nan yazo. Misala ya ce ku kyale shi. Kyale shi. Misala sallallahu alaihi wasallam ya ce rigansa haske kasan manzo Allah. Haske. Kasha ya matso da bulalan shi. Sai kuka mutane. Da ya haka kawai sai yadda bulala kawai sai sunguma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume. Yayi ta tambanta. Sha yaya dai? Yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada. Ka ce duk wanda fatar jikinka ya taba fatar jikinsa bashi ga wuta. Saboda haka ni kuma naga ba wata hanya. Babu wannan hanyar. Da za a iya samu wannan gara basa. Sai wannan ranar ne. Shine kaga nayi wannan a yafe min sallallahu alaihi wasallama sai murmushi. Ce ba komai in kashi. Wannan kissan ya nuna maka cewa da ni da kai akwai kalubale a kanmu. Idan har ka san akwai wani mutum da ka taba zaluntansa ko da bisa kuskure ne daga baya kai idraki ka zo kai realizing din cewa abinda na mawane ban kyauta masa ba, wallahi kai gaggawa ka nemi gafararsa. Ballantana kuma wanda ka zalunta ko ka cuce shi da gangan, wallahi kai gaggawa ka tuba kafin a je lahira. Domin lahiran nan wuri ne wanda ba a tafiya da kuɗi. Ka dai gani Alhaji wane na unguwanku ya rasu ba kai shi da kokomo ba. Haka nan aka sashi. Dan dukiyar da ya tara nan da nan aka raba ma waɗannan yaran nashi da matan shi. Yanzu wasu yaran sun sai motoci, wasu sun sai gidaje, matayen nashi wasu sun yi aure, wasu dai ga su nan dai ko. To kai ma ka shirya. Rana ne wanda kowa ta kansa yake. Allah ka sa ta zo mana da kyawu. Allah ka sa muna cikin wanda za su yi nadama ranar lahira. Kissan za ta zo da can gaba. Babin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a kawo ta gaba ɗayan ta insha Allah. Allah ya raya mu dare da lafiya. Kuma wannan shine karshen hadisin rawahu Imam Tirmidhi. Babi na gaba sabon babi ne. Babu ma jaa fi sifati akli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma wannan babin zai koya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci. حديثنا فاروا لك من هذا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان ما قال عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاثة. wannan shine babi na 23 a cikin wannan littafin. Babin kuma yana farawa da kaman haka. Babu ma jaa fi sifati akil rasulullahi alaihi wasallama. Babin da zai koya mana ko ya nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci. Imam Tirmidhi yake cewa haddathna Muhammad bin Bashar. Malami na mai suna Muhammad bin Bashar shi ya karantar da ni wannan hadisin. Shi ma ya samu daga wurin malamin sa Abdurrahman bin Mahdi. Shi ma ya samu daga Sufyan. Shi ma Sufyan din ya samu daga Sa'd bin Ibrahim. A wannan littafin za ga ansa Sa'id bin Ibrahim. Littafin da aka zo da suna Sa'id bin Ibrahim to kuskure ne gaskiya. Asalin sunan Sa'd bin Ibrahim an ce amintacce ne, fiqa ne, imamu abidun sufi ne. Akwai yawan bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Muksirun gashi da tarin ilimi malam mai yawan gaske. Ya rasu a shekara ta 125 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi ma ya samu daga ɗaya daga cikin ƴaƴan Ka'ab bin Malik. Wane ne wannan ɗan na Ka'ab bin Malik da aka ce an ibn al-Ka'ab bin Malik ai ba faɗa sunan shi ba ko ba haka ba to wanne ne daga cikin yaran suka ce ibn Ka'ab bin Malik aka ce Mairak ne wasu malamai suka ce ba Mairak bane asalin sunan sa wannan shine Abdullah ibn Ka'ab a wani riwaya aka ce a ko dai Abdullah ko Abdurrahman duka ƴaƴan wannan Ka'ab din ne kenan ko wanne ne ma dai yanzu an yi kokari an kawo mana sunayen nasa gaba daya sunayen yaran nasa wanda a cikin su ne muke sa ran ne ɗaya daga cikin su shine ruwaito wannan dukkanin yaran nasa fika ne suna daga cikin kuma manyan manyan tabi'ai na sahabban manzon Allah na tabi'ai suna daga cikin manyan manyan tabi'ai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka biyo bayan sahabbai su ake cewa tabi'ai kenan baban su shine dai Ka'ab bin Malik al-Ansari wanda kowa ya san shi sahabi ne wanda ya shahara kuma yana daga cikin wa'anda lokacin da za a je wannan yakin suka zauna wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ard ko wa daqat alaihim al-ard bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu to wannan bawan Allah yana daya daga cikin su wanda suka daura kansu a cikin masallaci wato Allah dai ya fiye mana za a je yaki kafin kuma kowa ya san yanda yaki yake in aka je ba lale bane ka dawo saboda haka mutane guda uku sai suka ce kai su ba za su je ba mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna da uzuri mu ce manzon Allah muna da uzuri kaza da kaza kaza zai hana mu tafiya kaza 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 saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi kenan ku je shin Allah subhanahu wataala yace afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana kal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin ko to wayannan bayan Allah bayan an tafi sai imani yazo musu da nadama shine suka daura kansu a masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su dai ba za su kwanta kansu ba har sai Allah yayi hukunci a kansu to shine wannan Ka'ab din nan yana daga cikin su Allah ya fi mana yake cewa shi Ka'ab din ya rasu a zamanin khilafa na Imamu Ali karamallahu wajhu Ka'ab din yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yal'aqu asabi'ahu thalathan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ci abinci da hannu to ai da ma lokacin ma da hannu ne ko ai babu cokali yanzu babu cokali lokacin annabi ko akwai ne babu ko to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci abinci da hannu ba kawai zuwa yake ya wanke hannun ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lallashe hannunsa har su uku zai lallashe hannun suna so uku sallallahu alaihi wasallama Abu Isa yake cewa wane ne Abu Isa Imam Tirmidhi da kyau mallam Abbai Abu Isa shine Imam Tirmidhi yake cewa wani banda Muhammad bin Bashar sarwaito wannan hadisin a ruwayan suna cewa ya laqa ashabi ahu salata yana lashe hannayensa ko yatsansa kwara uku ka gani ko kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tsoma hannun yake yi ba ya damko abincin haka kamar yanda ake kawo kudi ko na ba haka manzon Allah yake yi so ya tsune guda uku to da wanne ne yanzu sai mu bashi a matsayin assignment ko waye je ya nemo in mun dawo hutun sallah sai a fada ko mu takaita a takaita ko to ba laifi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsu kwara uku yake diban abincin shi kaga daya ya tsara tsakiya sai sababa sai ibhama haka manzon Allah yake diban abinci mallam sallallahu alaihi wasallama sai ya ci kaga manzon Allah ba loma yake ka gani ko manzon Allah ba loma yake ba mallam abba ka gani ko kai ya tso hudu ka diba ba ina kallon ka mallam abba yawwa ka gani ya tso uku ne yawwa to yanzu kai daidai ya gani ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai ya ci to nan kuma fa ba ana nufin cewa duk wanda bai ci abinci da yatsu kwara uku kuma yayi zunubi bane ban sani ban an gano karatun ba abinda hadisin yake nufi ba kenan ana dai nuna mu yanda mutane ana nuna wa mutane yadda manzon Allah yake mu'amalar sa ne ba wani kanjaman abinci yake yi ba kuma a hakan ma da diban wannan yatsu kwara uku da su manzon Allah yake koshi ba da su yake koshi karka yi tunanin sai ya sa ya mallan ya jawabto shi kawai sannan ka san wani in yana cin abinci da matar shi ma har sauri yake ko ba haka ba sai ka ji wai yana cewa a to a in dage in sha rana yanzu ce bane kuma kawai ki zo ki fini ci na saboda Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. An gani ko?
To manzo sallallahu alaihi wasallama haka in ya ci wannan abincin da ya tsansa kwara uku, to sai ya lashe hannayen, sannan sai a wanke kuma in za a wanke.
Ko? Allah ya yafe mana. Me yasa haka? Domin ai wannan abincin da ya rage a jikin hannun naka, wannan miyan ko wannan romo-roman, wani na nema bai samu ba, ban sani ba, in kun gane. Wani na ba ku bi na bashin rantsuwa. Akwai wanda rabon da ya sa hannunsa a jarmiya da gidaje kenan ko a kasar Hausa ya manta, billahi alazim ya manta, ya sa hannunsa a jarmiya ya manta. To kai da Allah ya baka yanzu, sai kawai ka je ka zubar da shi a cikin ruwa a kasa, musulunci ya ce a lashe. Kada kai ma wata rana ya zo kana neman wannan abin ka rasa shi. Ade da yawa abin da ke faruwa kenan. Za ka ga mutumin da ya shahara wurin kuɗi, sai ga yanzu yana shi ne yake neman agaji wurin ƴan uwa a taimaka masa. Shi ne abin da musulunci yake nuna maka. Hatta wannan da zai makale a hannun naka, to kai kokari ka lashe. Kada wata rana kana ganin yanzu ka fi ƙarfinsa, wata rana yanzu ya fi ƙarfinka. Allah ya ce mana, Allah ya ce mana. Ina faɗa ma wani bawan Allah nake cewa, yanzu kai ce fanen gidanka yana kaiwa naira 1,000, ya ce kuɗin naman gidan shi ke nan. Nama da yake siya to na 1,000 ne. Na ce to yanzu akwai bawan Allah da shi abin da yake nema ya ce fane a gidan shi naira 200 ne. 200 naira da kake gani. Ita yake nema da wannan naira 200 za a kukurɗa a kukurɗa a sai alayyaho na 50 dan manja dan rabin gwangwani haka a dan tsuba haka fa za a dan tattarfa a dan sai magi na naira 10 naira 20 haka fa shi yake abin da yake nema wurin Allah kenan ya rufa masa asiri ya iya komawa da shi gidansa ya ce fani. Kai gashi abincin naman gidanka ma kawai ya ninka ce fanan wannan bawan Allah na kwana 5. Ba abinka gode ma Allah bane halin da kake ciki. Allah ya ba mu ikon gyarawa, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Hadisi na gaba yana farawa da kaman haka. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لئك أصابعه الثلاثة. رواه الترمذي. وانا حديثنا فاروا كمان هكا. حدثنا الحسن بن علي الخلال حلال الحسن بن علي الخلال فقاري أنشأ من تشيني حافظ يا حدث حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم كمر مليون e miliyan ɗaya. Kaga da ni da kai mun haddace 10 ne, kaga akwai sauran aiki akan mu. Allah ya fi mana. Sahibu ta'alif yana da rubuce-rubuce da yawa, yana daga cikin tabakan malami na 11 na cikin ilimin hadisi. Imamu Nasa'i ya ruwaito hadisansa, shi ma ya samu daga wurin malamin sa ne da ake kira da suna Affan, shi ma ya samu ne daga Hammad bin Salama, shi ma ya samu ne daga Sabit ya samu ne daga Anas bin Malik. Anas bin Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai ci abinci ko idan ya ci abinci yana lasha ya tsinta kwara uku, wanda mun riga mun faɗa ya tsin a karatun mu na baya. Rawahu Imam Tirmidhi. Hadisi na gaba yana farawa da kaman haka. Hadisin Husain bin Ali bin Zaid bin Yazid kai As-Sudai Al-Baghdadi qala hadathna Yaqub bin Ishaq yani Al-Hadrami qala hadathna Shu'ba an Sufyan al-Thawri an Ali bin Al-Akmar عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. وانا حديث ينا فارا وارك مهاك ينجي إمام ترمذي يتشي مال مينا ميسنا الحسين بن علي شيني يكرت تدني وانا كراتن علي بن زيد الصدائي البغدادي متم بغدادا ومتبع كرو الشيبا علي بن يزيد الصدائي البغدادي أنش أمن تتشيني فكاني يا رسول شكرا تقريبيو دا 40 نهجرا من زن الله sallallahu alaihi wa sallama. Abu Dawud da Imam An-Nisa'i da Imam Tirmidhi sun ruwaito hadisansa. Haddathna Yaqub bin Ishaq yace malamin sa mai suna Yaqub bin Ishaq shine ya karantar da shi. Al-Hadrami, Al-Hadrami shine mutumin da ya rayu zamanin jahiliya kuma musulunci ya zo ya riske shi ya karba. An gani ko? Yawwa. Al-Hadrami ahlul qira'a thalatha min al-ashara fika amin tace ni. حدثنا شعبة يا سامو دغا شعبة عن سفيان الثوري يا سامو دغا سفيان الثوري شيما سفيان الثوري يا سامو دغا علي بن الأكمر shi ma Ali ibn Akmar ya samu daga Juhaifa qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ana kun ganni ni a matsayina na annabin Allah fala akul muttaki'an ba na cin abinci a shingidi mun irin wannan hadisin a baya ko manzon Allah ya hana mutum da shingida kuma ya rika cin abu a ka zauna in zaka ci abu ko ka mutunta shi kamar yadda iyayen mu suke fada ko cewa amma zaka ci abinci da tankwashe kafanka ko amma suna ga ya cewa kamar rike kwanan naka ko sai ka dan rike shi da hannu daya haka mallam ko sai ya ce in baka rike ba kwanan zai tashi sama aka iyaye suke cewa me yasa saboda ka maida hankalinka kan abin da kake yi yanzu Allah ya yafe mana shi yasa suke hana in mutun yana cin abinci ya rika yin surutu ko Allah ya yafe mana shi yasa kasar Hausa yake cewa idan ka shigo gida ka ji yaran gida kowa yayi shiru to ana musu fada ne ba sai kai bincike maka koma abinka ai suna cin abinci ne Allah ya yafe mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka hadathna Muhammad bin Bashar qala hadathna Abdurrahman bin Mahdi qala hadathna Sufyan an Ali bin Akmar nahawu irin wancan hadisin ne da muka wuto baya ko hadisi na gaba hadathna Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadathna Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin Urwa an Ibn al-Ka'b bin Malik ya dawo kenan ana bihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalatha wa yal'aquhunna Imam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna Harun bin Ishaq al-Hamdani shi ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu ne daga Abdatu bin Sulaiman shi ma ya samu daga Hisham ne bin Urwa shi ma Hisham din ya samu daga dan Ka'ab din nan da muka yi karatu a baya kenan shi ma Ka'ab ya samu daga wurin babansa kenan mai suna Ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yana cin abinci da ya tsansa kwara uku wayal aquhunna kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lashe su rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin kamar da Imam Ahmad ya ruwaito Muslim ma ya ruwaito shi Abu Dawud ma ya ruwaito shi Hadathna Ahmad bin Mani qala hadathna al-Fadl bin Dukayn qala hadathna Mus'ab bin Sulaiman qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu uti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tamrin fa ra'aytuhu ya'kulu wa huwa muq'in min al-ju' Rawahu Tirmidhi wannan hadisi yana farawa da kaman haka wanda kuma kan shi ne zamu tsaya yana cewa hadathna Ahmad bin Mani Imam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna Ahmad bin Mani shine ya zartar da ni wannan karatun shi ma ya samu ne daga malamin sa mai suna Fal bin Dukayn shi ma ya samu ne daga Mus'ab bin Salim qala yake cewa naji Anas bin Malik yana cewa uti Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi tamrin an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabino fara'aituhu sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin dabinan wa huwa muqin min al-ju' ya jingina bayansa da katanga ko inda yake jinje yake zauna a wurin me yasa saboda yunwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallama kuma a wannan hadisin ne zamu tsaya domin zamu shiga hadisi babi sabon babi wanda shi kuma babin zai mana bayani kan irin biredi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ci sallallahu alaihi wasallama dan waya zare mun yi da cewa akwai biredi ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ce maka akwai amma irin nasu ba irin namu ba za kuma kaga abin mamaki akan wannan darasin zamu tsaya akan wannan tunda mun yi magana kan cin abinci da an ci abinci kuma sai azumi ai dama ko ba haka bane to sai mu tsaya akan haka ai tunda zamu je azumi ko sai mu dan yi magana kan azumin watan Ramadan abinda muka faɗa daidai kan wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalikal qadir alayhi liman maula wa liman nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh azumin watan Ramadan azumin watan Ramadan kamar yadda ƴan uwa suka sani ɗaya ne daga cikin rukunan addinin musulunci azumin watan Ramadan Allah subhanahu wataala ne ya farlanta shi akan al'umma musulmai ba mu kadai bane kuma farkon wanda Allah subhanahu wataala ya farlanta mana akwai sauran al'ummomi da suka gabata Allah subhanahu wataala ya farlanta musu azumi kamar dai yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yake cewa شهر رمضان الذي انزل فيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معنى دي الله سبحانه وتعالى شيء وجبتا ومسلمين في أزمي كما يدى يا وجبتا وصورا الأمومي يسكى قباتا في أزم سيدي قوة أزم انسى يا شابان بندنا ولي وانا أزم انسى فانا أربعيني واسعنا باوا فانا أربعين سوسيرا كيدا دي هكذا تدوجي سنايا أزم هنغنيكو وانا أزم الناس كما باعين باعين صور ba ayin bude baki kai nake so nace zancewa ake to abubuwan dai gashi nan kala kala amma mu rahama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun namu ba haka bane nan wayan su yan awanni ne ko akwai wanda su awa 24 ake yin azumi in an yi awa 24 to sai a sha ruwa kuma sai a ƙara dauka kaga mu duka Allah bai mana wannan ba Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma ya ce ayyamun ma'dudat azumin nan wasu yan kwanaki ne ba su da yawa ka jure kai yana daga cikin matsaloli da ake fuskanta wasu sai su ki yin azumin musamman ma mawadata wasu kan bar kasar nan sai su je inda ba san su ba su ki yin azumin Allah ya yafe mana babban abin da yasa zan yi magana akai shine gaban da Allah subhanahu wataala yake cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda Allah subhanahu wataala ya raya shi ya kai watan to ana buƙatar sa da yi azumi ba ana nufin cewa in kaga wata bane aya domin idan ka ce sai wanda ya ga watan Ramadana sannan zai yi azumi to mutane da yawa ba za su yi azumi ba ke ko mutane da yawa ba za su yi azumi domin akwai wanda yake da yana gani kamar yanda kake gani amma yanzu idan ya daina gani shikenan sai ya ce bai da azumi akan shi kidan sai kace sai in an ga watan sannan sai a gaya masa an gani to babu amfani kenan ai na ɗaya kenan sannan kai da kake da ido ba lalle bane ranan da wata ta tsaya ka iya ganin ta hadari ne babba a ce ma musulmi an ga wata ta Ramadana yace shi ba zai yi azumin ba sai ya gani da idansa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya yayi azumi so tara ne sallallahu alaihi wasallama in ban yi kuskure ba manzo sallallahu alaihi wasallama yayi azumin ramadana kamar so tara ne in ban yi kuskure a cikin wannan azumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi so tara a rayuwarsa guda biyu ne zuwa guda uku ya taba ganin watan da idan guda biyu zuwa guda uku duk sauran zuwa ake yi ana gaya masa cewa an gani dan uwana daga ciki fa akwai wani karatu mai girma wanda musulmai sun nemi watan Ramadana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an nema ba a gani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da musulmai lafiya a gari na Madina kamar yadda ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba zaman lafiya to daga cikin waɗanda ake zama da su zama na lafiya wanda ba musulmi bane yace wai me ake ta nema ne aka ce ai watan ake ta nema har yanzu ba gani ita ni kuma na gani ba ga tacan ce ka gani yace wallahi da ya gani ka gani yace ya gani ce to mu je wurin annabinmu haka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ka ga wata yace na gani ka tabbata ka gani yace na tabbata na gani yanzu zaka iya shaidawa cewa ni annabin Allah ne in sa musulmai su dauki wannan azumin yace in nayi wannan musulmai za su yi wannan azumin na ibadan su aka ce ƙware kuwa yace na shaida Allah guda ɗaya ne abin bautawa shi kadai yake cancanta kuma kai annabin Allah ne shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai shaida akan azumi da yawan mu mukan fuskanci wannan matsalan zaka ga wani an ga watan Ramadana amma shi yake yin azumi an sanar cewa an gani yace shi sai ya gani da idan hadarin da ke ciki shine kowane rana daya da aka ce an ga watan kake yin azumin to ana binka bashin azumi 60 kowane rana daya da kake yin azumin domin wani zaman za ka ga watan tayi kwana 1 ba mutane ma basu gama gani basu iya ganin ta ba wani zaman kwana 2 ba iya ganin ta ba so sai a kwana na 3 ne sannan mutane da dama za su iya gani wasu in ta tsaya yau ba a ganta ba kowa zai gani ba ranar tsayuwanta shigargar ranar wasu na iya gani ko shin za ka ga da an fito sallah ba ga ta can wani duk da haka ai ta nunawa ba zai gani ba wani sai kwana 2 to kaga 50 so 2 120 kenan ba ana nan ana bin ka kaje lahira ka sha duka da yawa daga cikin mutane suna cewa ba su yarda da ganin da ake yi ba shi yasa ba za su dauka ba kai kai imani cewa wannan addini na Allah ne in har sun sa kai wannan azumin ba a ga watan ba tsakanin su da Allah amma kai ka kubuta kuma ai Allah ya ce babu ahamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu mutum daya da zai yi azumi na rana daya yayi azumin nan ba don kowa ba sai don Allah subhanahu wataala face na nisanta shi daga barin shiga wuta na shekara 70 in kai azumin asara kai kuku ci gaba ka samu wannan shine dalilin da yasa kawai nayi wannan magana saboda mu ƙara jawo hankalin ƴan uwanmu ya kamata a ce an shigar da shi cikin hudu ba amma abubuwan da yawa Allah subhanahu wataala bai ba mu dama mun capturing din shi cikin hudu ba muka shirye mu tsara sanyawa a cikin karatu saboda haka kai da kaji wannan karatun kai kokari ka isar mada wanda bai ji ba kuskure ne bi da mutanen mu suke yi da watan ramadana shine a kirawo sallah na asalatu kiran sallan karshe mutum ya ci gaba da cin abinci da hujjan cewa ai ba masallacin da yake zuwa sallah bane ko daga tilla ba masallacin da yake zuwa sallah bane zai ci gaba da cin abincin shi shi ma wannan kuskure ne da kai haka to za a biyo ka sittai domin ka ci abinci lokacin da alfijir ya riga ya shigo domin ba a kiran sallah na karshe na asubahi sai in alfijir ya shigo saboda haka dan uwana masallacin da kake zuwa sallah ne ko ba shi kake zuwa ba in an kirawo sallah ka dakatar da cin abinci kada ka je lahira ana ina za a yi da kai ina za a yi a aisha fa nace kiran sallan karshe shi yasa kowane unguwa kake yin kana unguwan masu kiran sallan asubatu farkon dare to ni dai nace kiran sallan karshe Allah ya yafe mana kuma ka san wannan kiran sallan na tsakiyar dare babu inda ake kiran asalatu a duniya gaba ɗaya sai a Najeriya gaba ɗaya duk wanda suka je Saudiya ai sun ga abin da ke faru ko a Saudiya ba a yin kawai dai fatan mu ƴan uwa tashi a cikin karatu mu iya haifar da gyara a kasar mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana zama tambaya daya biyu uku shi ke nan sai mu hajin nan wannan tambaya ta kwana ko bismillah gona to na'am
ha wanda ya shimfa da gonan ne zai zaka ko kuma shi zai zaka
shi din ne dai zai zaka wani irin wayo ne wannan ai wannan wayo wayo ce shi zai yi zakkar shi zai kiyasta cewa buhu nawa ne tilla hatsi ne ai ausuki nawa ne in ya kai inda za a fitar sai ausu ya fitar da wannan ausu in babu hatsin yanzu an riga an sai da hatsin to ana nan ana bin shi kiman wannan hatsin ko sai ya je ya suwo wannan hatsin in ba hatsin ba to ya dauko kudin kiman sa kenan yanzu sai iya bayarwa a matsayin haka amma musulunci ya fi son ya ba da hatsin tilla hatsin ne ya noma a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi Allah ya taimake mu wata nan mai karatu kan tawassul amma yin baka yi karatu in baka ce ayi maka abu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai babu abin da zaka iya cewa wani yana daga cikin kurakuran da mutanen mu suke yi idan har zaka yadda cewa ka hada kwata kai tawassuli da aikin hadan kwatanka ko yanzu misali a ce nan kwata ne ya toshe in tsugunna in haka ta ruwa ya rika wucewa ne sai Allah dan wannan kwatan da na haka Allah ta biya mun bukatuna bil ittifaq ba wani malami da yace wannan sabo ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu dama wata rana mu yi magana kan tawassuli tawassuli na dan fadi haka kuma za mu so mu dan fada abubuwa da mutane za su iya gamsuwa Allah ya yafe mana mahan nasur ka ba mutane dama mana kai an saba da kai mallam yana magana kan maganan karatun mu wadda da muka ce zamu fara muna fara mun gama wannan littafin sai mu fara ko mun samu wata rana daga cikin ranakun mako sai mu iya sawa amma kaga wannan karatun ma an tsaye da shi ai daga yau sai bayan sallah kaga kuma karatun mu wadin ne sai bayan sallah ne zamu iya tunani akan ina ne zamu iya ajin almajirin sa kanikawa a'a ai shi ahlul zikir ma'anoni ne ya kunsa shi wannan makanikin yana ambaton Allah in yana ambaton Allah zaka yace mai ahlul zikir in baya ambaton Allah shikenan ba zaka ce mai ba ko yanzu akwai wata sana'a wanda babu masu ambaton Allah a ciki ai babu wannan sana'a sau zaka in ka fada akan wanda yake yana yin zikirin shikenan ahlul zikir in baya yi kuma ka fada ka aka yi fada wani abu ne wanda kai ne ka kirkiro maka shikenan Allah ya biya mana wannan matsalar shi ne kuma Allah ya biya mana sai sun la dan wa Allah ya sa na sani na'am badalat aha shikenan sai mai iyayen sa biyayya mana menene a ciki ko sai mai iyayen sa biyayya wannan abin ya faru zamanin sayyidina Muawiya ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin sayyidina Umar da kuma yaron sa Abdullahi bin Umar ko shi Abdullahi bin Umar ya auro wata mata wanda sayyidina Umar bai yarda da tarbiyyanta ba kare duwa matashin mutum haka a ce yana daukin aure ya zo ya yi aure a an danyi kwana biyu baban ya ce a rabu da wannan matar ya ce a annabi bai ce a yi aure ba ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj ko ba haka annabi ya faɗa ba hadisi shahararre ya ce to ai wannan sai dai mu je wurin manzon Allah ina zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji auren da nayi mahaifina ya ce wai sai dai na rabu da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiga ya kalla Abdullahi bin Umar angon kenan yace yi ma mahaifinka biyayya shikenan haka kullum magana to haka shi ma wannan bawan Allah haka za ka gaya masa haka manzon Allah ya faɗa yi ma iyayensa biyayya ai ba ita kadai bace ya akwai sauran iyaye suna nan ga wasu nan ma suna ta neman wanda zai aure su ba samu ba ko a nuna maka wata ne eh mana su Allah ya biya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدنا ومشايخنا ولأئمة المسلمين على أحيائهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وارزق في الرحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم bayan sallah da sati ko na wuce gore karatu ko ba wa yara wani zamu biya wa sallah yi ko
Allah